نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول قولي والله سبحانه وتعالى da ya sake hada mu a wannan yammaci mai albarka kusan 19 ga watan Ramadan, jira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1447, wanda ya dace da 8 ga watan uku shekara ta 2026. Wannan madrasa yana mai albarka na 17 domin dorawa a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma. To kuma yanda sanarwa ta gabata, yau ne za a fara gabatar da gudunmawa ga marayu, ga waɗanda suka ba da tallafi da taimako insha Allah. Yasa karatun namu zai zama takaitacce, sai kuma a ba da dama a ci gaba da gudanar da wannan tsari kamar yadda aka saba duk shekara. Kafin mu ci gaba da karatu, akwai tambaya da wani bawan Allah ya rubuto, yana da kyau na dan ba da amsa a kanta. Ya ce malam barka da shan ruwa, Allah ya kara malam lafiya da isan kwana mai albarka, amin. Allah tambaya ta yi ta ce, abokina ne muna zaune lafiya da shi, akwai lokaci ɗaya da na ga ya daina ziyarta na, sai na je wurin shi na mishi magana ya ƙyale ni ya wuce, raina ya ɓata sosai a lokacin, sai ni ma na ce ba zan sake masa magana ba. To sai bayan wasu kwanaki muka sake haɗuwa da shi, da ya masa magana ya banza da ni. To sai na fita harkarsa gaba ɗaya, tunda abin ya faru kimanin shekara 2 kenan. Duk lokacin da na tuna abin ba na jin daɗi gaskiya, don saboda da shi muka tashi tare, da shi muka yarinta. Idan Allah malam yana da laifi a nan ko ba ni da shi, sai Allah ya saka da alkhairi. To gaskiya dukkaninku kuna da laifi, shi yana da laifi, kai kana da laifi. Akwai gaba, akwai yanke mu'amala. Abinda ake nufi da gaba shi ne ku haɗu da juna, ba za ku yi juna sallama ba, ba za ku gaishe da juna, wanda shi ake kira da gaba. Ka san ka ya san shi, wallahi Allah tare kuka taso, sai kuka haɗu, sai wannan ya kawo da kai, wannan ya kawo da kai, kowa yana jin haushin kowa, ko kowa baya so ya kula kowa, wannan shi ake kira gaba. Wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa haramun ne ga musulmi ya kaura cewa musulmi dan uwansa sama da kwana uku. Manzon Allah ya ce mafi alkhairi shine wanda ya fara yi wani sallama, kuma su ne wanda da duk ranar Alhamis da Litinin ana daga aikin bayi zuwa ga Allah. Idan aka kai waɗannan ayyukan, sai Allah ya ce ku duba, akwai waɗanda a cikin masu ayyukan nan, akwai waɗanda suke gaba da junansu. Idan an samu masu gaba, sai Allah ya ce ku mai musu da ayyukan su, bana bukata. Kaga in har kana gaba da ɗan uwanka, to za a waye gari duk wani aiki da kake na alkhairi Allah ba zai karba ba. Shi yasa haramun ne gaba, haramun ne gaba. Amma yanke mu'amala wannan maslaha tana sawa ka yanke mu'amala da mutum. Abinda ake nufi da yanke mu'amala shine mun saba muna yin hira tare, ko mun saba muna tafiya tare, ko mun saba muna yin wata mu'amala ta kasuwanci ko ta zamantakewa. To sai naga ina tutuwa saboda wannan abin da nake yi da kai, to sai na daina wannan mu'amalar da kai. Amma duk lokacin da za mu haɗu zan gaishe ka zan masa sallama, kawai dai na ƙaurace maka ne ta hanyar mu'amala saboda ina tutuwa, ko kuma ina ganin in na ci gaba da mu'amala da kai zan cutar da addini na, ko zan cutar da rayuwata, wannan dan na ƙaurace mutum ba laifi ba. Amma inda za mu haɗu da shi a masallaci ko a kasuwa ko a hanya ko a makaranta, zan yi masa sallama zai min sallama, za mu gaisa. Amma mu zauna waje ɗaya mu yi wata hira ko mu tattauna ko mu yi wata alaƙa, wannan shi ne na yanke ta saboda yana tutuwa ko addini na tutuwa, wannan ba laifi ba ne. Tunda malamai suna cewa wajibi ne ka ƙaurace wa fasiki, amma bai halatta kuma kai gaba da shi ba. Amma ya zama alaƙa kun yanke, wannan ba laifi ba ne. Kamar yadda manzo Allah yake cewa kar ka yadda ka yi abotaka sai da mai tsoron Allah, kar ka zauna ka ci abincin wani sai da mai tsoron Allah. To in ka fahimci abokin naka ya lalace, baya da tsoron Allah, ko mutumin banza ne, ko yana aikata manya-manyan laifuka, sai ka ƙaurace masa. Amma inda za ku haɗu za ku gaisa, to wannan ba a kiran wannan gaba. Amma ya zama idan kun haɗu ba sallama da juna, ba ku gaisuwa da juna, ba kula juna, wannan shi ake kira gaba. Shi yasa ko da yana yi da kai, kai kar ka yi da shi. Ko da za ku haɗu kai mai sallama ya yi banza da kai ka ci gaba kar ka daina, kai Allah zai baka lada, Allah zai ɗaga darajarka. Amma shi kuma da yake wannan ƙaurace yake kin kula ka baya amsa sallama, to wannan laifin yana wuce. Shi yasa sai kai kokari ya zama ka gyara saboda ƙaurace wa gaba, domin ita gaba haramun ce kamar yadda malamai suka biya. Baya ta ƙarshe wanda ya ce da bata malam ya sha ruwa lafiya, ya ce malam muna son a ƙara mana bayani akan zakka da kuma rabon gado. Rabon gado ita ce akan rabon gado, wannan wani darasi ne na musamman kenan wanda za mu ɗauko yi sai kuma Allah ya dumu fassara ta, a ga ana buƙatar wani tafsiri na awa ɗaya kenan. Amma dai ita kanta zakka ɗin ita ma za a yi mata bayani, za a yi maka bayanin ta gaba ɗaya, shi ma yana buƙatar wani karatu na musamman. Amma dai a taƙaice ita zakka wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi abu na duniya, wani abu na dukiyoyi ko na amfanin gona ko wasu kadarori suka kai lokacin da za a fitar da zakka, wajibi ne ba da wannan zakka. Idan muka ɗauki zakka ta kuɗi, akwai adadin da za ka mallaka wanda duk kullum za ka ga masu kula da harkokin nisabi suna fitarwa. Duk juma'a na san akwai kwamitin sarkin musulmi yana fitar da nisabin zakka. Duk juma'a ana tuba, za ka an ce zakka za ta iya kama daga miliyan 11 ko 12 gwargwadon abin da suka fitar. Idan ka mallaki adadin waɗannan kuɗaɗen waɗanda aka tsaida su a matsayin shi ne abin da ya kai zakka saboda yanayin canji, kuma suka shekara guda a gurinka suna ajiye ba tare da sun rabu ba, to za ka kasa gida 40 ka fitar da kashi ɗaya. Wannan shi ne zakka ta kuɗi kenan. Idan ka mallaki abin da ya kai zakka kuma wannan kuɗin suka tsaya a gurinka tsawon shekara ɗaya ba tare da sun rabu ba, to za ka fitar da ɗaya bisa 40 shi ne za ka bayar da zakka. Haka kuma wata shekara ba shi ne abin da za ka rinka yi. Haka dabbobi ma akwai adadi, haka kadarori ma idan kadara ce in shekara ta yi za ka kimanta ta, da idan ta kai adadin a fitar da zakka ita ma za ka fitar mata da wannan ainihin wato zakka ɗin. Idan amfanin gona ne shi kuma ba buƙatar sai ya shekara, a'a shi lokacin da ka yi girbi ka kawo kasari ka kawo amfanin gida a ranar za ka kimanta ka da ya kai wannan adadin, to shi ma sai ka ɗiba ka fitar da zakka a cikin wannan abin da ka mallaka. Idan na damuna ne za ka fitar da ɗaya bisa 10, idan na noman rani ne za ka fitar da ɗaya bisa 20, sannan idan ya kai sa'i kamar aƙalla ka ce kwano 260 ko da yake ya danganta da al'adar yanayin kwano, ko kuma idan ya kai sa'i mudaddabu 4 guda 300 shi ne ake fitar da zakka a wannan. Na san kowane gari akwai irin masu kula da kwamitin zakka ɗin nan, suna da abin awansu, kaga in kana da shi sai ka tambaya, in ya kai wannan awan sai ka fitar da zakka. To a gurguje wannan shi ne abin da ya shafi zakka kenan ga wanda Allah ya bashi iko. Dama a cikin rukunan musulunci guda biyar, guda biyu ne za ka ga suna da wahala, ba kowa yake samu yake ba.
wani har ya koma ga Allah ba ba lalle waɗannan abubuwan guda biyu ba su kuma idan baka yi su baka koma da Allah ba ka dade domin su suna da alaka da samun imanka shine zakka da aikin haji wani sai ka samu ya gama rayuwarsa gaba daya ya koma ga Allah a cikin rukunan musulunci nan guda biyar bai ta mana bai guda biyu daga ciki ba ya san da yana da tauhidi yana azumi
sallah
kuma sannan yana sallah to da wannan duk akwai daman baki amma zakka sai Allah ya wadata ka ka mallaki abin da yake zakka ne aikin haji sai ka samu dama sai ga wani ya gama rayuwarsa gaba daya bai taba yin zakka ba bai taba aikin haji ba har ya koma ga Allah wannan Allah ba zai kama shi mutum da bai samu dama ba bai samu iko ba amma zaka samu yayi sallah yayi azumi kuma yana da tauhidin sa yasa zakka ce wanda Allah ya bashi dama sai kuma wanda Allah ya bashi iko ba kowa take zama wajibi a kansa ba sai wanda ya mallaki abin da ya kai nisabi kuma lokacin fitar da zakkar yayi wannan shine abin da ya shafi zakka abin da nake son dan ƙara lokaci a kansa shine kusan yau shine daren 20 ma'ana za mu shiga daren 20 kenan wannan dare shine daren 20 na Ramadan wanda ka'ida ana fara daren 10 ƙarshe na Ramadan daren 10 yana farawa daga yau ne daga yau daren 10 ƙarshe yake farawa kuma mun san waɗannan darare na 10 ƙarshe sun fi kowane darare na shekara gaba daya falala da daraja a wajen Allah subhanahu wataala kamar yadda ran kuma ranaku ne ranakun farko ranakun 10 Dhulhijja su kuma sun fi ranakun wani ranaku to su kuma dararen 10 ƙarshe na Ramadan babu wasu darare da suka kai su falala da daraja a wajen Allah shi yasa duk wanda Allah ya raya shi ya shigo da shi waɗannan dararen to ya gode wa Allah domin Allah ya raya shi ya kawo shi darare masu albarka masu daraja dararen da suka bi dukkanin darare na shekara yanzu duk dararen shekara nan da muka ba dararen da suka kai waɗannan dararen da zamu shiga shine Allah ya ce a waɗannan dararen tanazzalu almalaikatu waruhu fiha mala'iku ma tafdala suke a cikin waɗannan dararen waɗannan dararen mala'iku tafdala suke shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan waɗannan dararen suka zo yana yin abubuwa guda uku abu na farko manzon Allah aikaza ahlahu manzon Allah yana tada iyalansa cewa to daga yau fa kowace ta shirya kowa ya shirya maganar a kwanta ai tabbaci tun daga farkon dare har ƙarshen dare babu shi sai bayan waɗannan dararen guda goma sannan abu na biyu manzon Allah ishtadda bi izarahu manzon Allah yakan daura dabara sosai yana daura annabawa mayafin su kokar zallan shi ma'ana yana kaura cewa iyalansa yana daura abin nan sa sosai dan ya kaura cewa iyalansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kusantar iya yana kaura cewa iyalai a wayannan darai da goma sannan abu na uku ahya lailahu manzon Allah yana raya wayannan darai shi yasa waɗannan abubuwa guda uku ana so ga yinsu inda halin iyalanka ma ka gaya musu yanzu mun zo goma ƙarshe sannan ku yi kokari ku raya ko dai ku raya dararen gaba daya ko ku raya wasu bangare na waɗannan dararen a raya su da salloli a raya su da addu'o'i a raya su da karatun alqur'ani a raya su da ambatan Allah a raya su da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abin da Allah ya tattare a cikin abubuwan da suke a cikin dararen nan suna da yawa babban abin da yake cikin dararen nan ne daraja mai albarka shine daren Lailatul Qadr nawa ina dara da goma yake shi kuma daren Lailatul Qadr in dai za ka raya waɗannan darare guda goma to tabbas ka riske shi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku neme shi a cikin goman ƙarshe kuma a goman ƙarshe a cikin mara idan aka ce mara ko dai daren 21 ma'ana ko zama kai daren 21 ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren 29 a cikin waɗannan darare guda biyar ake samun daren Lailatul Qadr to kaga in ka raya dararen gaba ɗaya guda goma din to tabbas ka same shi malamai sun yi sabani sau nawa ake samun shi a shekara magana mafi inganci ana samun shi ne sau ɗaya a shekara kuma a cikin waɗannan darare masu albarka na goma kuma Allah maɗaukin sarki ya ba mu labari abin da ke faruwa a wannan dara Allah ya ce mala'iku suna sauka a dara da mala'ika su gurin ma yana sauka a dara kuma yayin a dara Allah ya ce salamun hiya
hatta matala al-fajr, kawai aminci ne da amincewa da amintar da mutane a cikin daren har zuwa fito al-fajr. Malamai suka ce abinda ake nufi, Allah zai ta'amintar da mutane daga azabarsa, Allah zai ta'amintar da mutane daga damuwa da tashin hankali, Allah zai ta'amintar da mutane daga halin da suke ciki, ya ba su zaman lafiya, ya yaye musu bala'i, ya musu alƙawarin gidan aljanna, ya gafarta musu kurakuransu, duk a waɗannan darajoyi ake. Shi yasa kaga shi yana da kyau, sannan kuma sai Allah ya sa daren yace lailatul qadr khairun min alf shahr, wannan daren guda ɗaya ne da za ka yi ibada a ciki, ya fi alkhairi da wata ibada a cikin darare na kusan ainihin wato watanni nawa, watanni dubu. Malamai suka ce watanni dubu aƙalla zai kai shekara 83 in ka lissafa, ma'ana ibadar da za ka yi a wannan daren guda ɗaya ba wanda zai kamo ka, wanda bai yi a daren ba sai wanda ya shekara 83 yana ibada. Abinda za ka samu a daren ɗaya ba za ka same shi ba sai ka shekara 83 kana yi da ma ƙare, sai dai idan ka yi a irin daren. Kaga wannan ba ƙaramar falala ba ce, kuma Allah yana ba da wannan falala ne ga wanda ya so, Allah yana shimfiɗa wannan falala. Shi yasa mu yi ƙoƙari mu raye waɗannan dararen, mu raye waɗannan dararen. Duka kwanakin ƴan kaɗan ne, dararen goma ne aƙalla, kar mu yi ta bacci tun daga farkon dare har ƙarshen dare. A'a, mu rage ko da awa biyu ne, ko da awa uku, ko awa biyar ma, ya zama ko dai kana salloli, ko kana addu'o'i, ko kana karatun alƙur'ani, ko kana salati bazara sallallahu alaihi wasallam. Kuma idan kana so ka mori daren, to ka dinga halartar sallar tahajjudi da ake a masallaci, ko kuma ka iya ka dinga kai da iyalanka a gida, dan wala Allah in ka zauna baka abin da tobacce ya dauke ka. Amma idan kana zuwa ana wannan sallolin da kai wanda sun tabbata daga wannan Allah, manzon Allah ya yi, to sai ga ka dace da wannan dare mai albarka, daren lailatul qadr. Abdullahi dan Allah madaukakin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wannan daren ne ake raba dukkanin arziki na shekara daya. Duk wani arziki da ka sani a wannan shekara din da abin da zai faru a wannan shekara, to a daren lailatul qadr ake rabawa. Abdullahi dan Abba zai cewa hatta musamman da dai arziki a wannan shekara a daren za a rubuta, hatta waɗanda za a yi aikin shekara mai zuwa waɗannan a daren za a rubuta, hatta waɗanda za su samu albarkar kasuwanci a daren za a rubuta, hatta wani abu da zai same ka na jarrabawa duk a daren za a rubuta. Ma'ana duk abin da zai faru a rayuwarka na shekara ɗaya, to a wannan daren kadan za a sake rubutawa. Kaga ya kamata lokacin da za a rubuta ya zama kai kuma a wannan lokacin, ko dai kana sujjada, ko kana ruku'u, ko kana kabbara harama, ko kana roƙon Allah, ko kana addu'o'i, ko kana karatun Alƙur'ani, ya zama an zo rubutawa kana yin wata ibada ta musamman a ainihin wato waɗannan darare din. Shi yasa kar mu sakaci, dama ce Allah ya ba mu, kuma kullun ina faɗa irin wannan damar in ta kukuce maka ba lallai bane ka sake samun ta. Wannan darare da muka rayu a yanzu ba lallai bane wata shekara a ce muna rayu, dan da yawa waɗansu ba ra'ayi wannan mun rayu da su, mun yi azumi da su, mun rayu waɗannan darare da su, amma an waye gari yanzu babu su, suna ina sun koma ga Allah. To mu ma ba mamaki daga waɗannan kwanaki ba za a sake yi irin su muna rayu ba. Shi yasa manzo Allah yake cewa duk abin da za ka yi na ibada ka yi ƙoƙari ka yi kamar kana bankwana, duk abin da za ka yi. Yace idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in, kowace irin sallah idan za ka yi ka rinka yin sallah irin sallah mai ban kwana. Suka ce ba sallah kaɗai ba, duk wani abu da za ka yi na ibada ko na alkhairi ka yi shi kamar kana ban kwana ne, cewa kamar daga wannan na yanzu to ba za ka ƙara yin wani da kai ba. Kana ina sai bi ka koma ga Allah, ko kuma kana ina sai bi ko ka haɗu da wata larura ta rashin lafiya. To shi yasa in Allah ya raya ka ya baka lafiya, to yi ƙoƙari ka yi abin da gaske kamar kana yi, saboda tunanin maybe ba za ka sake yi ba, maybe ba za ka sake riskar wannan lokacin ba, ko ba za ka sake riskar irin waɗannan kwanakin ba. Shi yasa dai Allah madaukakin sarki ya raya mu ya kawo mu kwanaki masu albarka mu dage. Masu cewa wai tahajjudi bid'a ne, wannan ƙarya ne, ba gaskiya bane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, sahabban manzo Allah sun yi, duk da manzo Allah da yayi to ɗaya biyu sai manzo Allah ya dena, yana jin tsoron kar a wajabta. Amma a baya sahabbai sun ta yi har Umar ɗan Khattab ya sanya ɗaya daga cikin sahabi ya zama limami na ga irin waɗannan salloli shine Tamimud Dani, wanda yake nuna kenan akwai dalilai da yawa wanda suke nuna manzon Allah yayi. To da karbi yadda a hana mu da samun roman wannan ibada na sallar tahajjudi, mu tsaya mu dage mu nema a wajen Allah madaukakin sarki, mu nema Allah ya gafarta mana kurakuran mu, Allah ya mana afwa idan muna da matsaloli mu faɗa wa Allah, musamman halin da wannan ƙasa ta mu take ciki. To lokaci ne da zamu dage bi ta roƙon Allah cewa Allah ya bamu zaman lafiya a wannan ƙasa, duk abin da zai zama mana tashin hankali da damuwa Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen sa. Haka in kana da matsaloli na rashin lafiya na wata larura da take damun ka, to ga lokacin da zaka faɗa wa Allah ka nema a wajen Allah, Allah yayi maka. In kana da wata matsala ta wani damuwa da take damun ka, to ga lokacin da zaka faɗa wa Allah domin Allah madaukakin sarki yayi maka wannan damuwa din. Ina gani kamar walla ba ma sai mun yi tafsirin ba tunda har na ci minti 20 kuma dai bi program din zai dauki lokaci, ba sani ba ko za mu iya tsayawa a nan saboda a ci gaba da ragowar program, abinda ya rage inda lokaci sai mu karasa babu ko da ma sai mun yi addu'a. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuran mu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abu Dhabi, 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 Abu Dhabi,